قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ شاهد الغائب لا ترجعوا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan janjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon Allah muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi ya dora shi kan daidai shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu baki daya wanda ya bata ko ya kauce ko ya waskace ko ya kama hanyar banza wannan shine cikakken bacacce Allah ka tsare mu daga bata bayan haka ya ku yan uwa masu albarka ya ku wadannan fusaku masu daraja da kima da martaba kamar yadda muke kyautata musu zato Allah ka tabbatar mana da wannan kyakkyawan zato in ba ku manta ba khutbar mu da ta gabata mun yi ta ne da taken da'uha fa innaha muntina ku watsar da dabi'ar kabilanci ku jifa da ita ku wurgar da ita domin dabi'a ce wacce take da doyi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a waccan khutba mun kawo kissa daga Zaid dan Aslam kissar wani bayahudi Shasa bin Qais al yahudi wanda ya nemi ya taso da fitinar kabilancin jahiliya tsakanin kabilar Ausu da Khazraj da kuma irin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauka na mataki wajen dakile wannan fitina mun kawo ta domin mu ishara akan wannan kissa ta wannan bayahudi da ya kokarin taso da fitina da ta kwanta aka manta da ita saboda mu an karar da yan uwanmu da Hausawa da Fulani da kuma sauran kabilu wanda musamman wanda suke musulmai cewa abin da ya hada mu na musulunci yafi abin da ya raba mu na ainihin wato akasin sa wannan ko shakka babu haka magana take kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ishara zuwa ga haka a cikin suratu Ali Imran da cikin suratu ainihin wato Hud da dai sauran surori na Al-Qur'ani mai girma mun karanto kadan daga cikin ayoyin a matsala ko a khutubar da ta gabata Imam Al-Bukhari ya buda wani babi a cikin Sahihul Bukhari nasa yace masa babul khutbati ayyama mina babin da zai magana akan khutubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abunan a ranar ko kuma a ranakun zaman mina a ranakun zaman mina musamman daga ranar sallah zuwa sauran kwanaki da ake yi yace ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus Abdullahi dan Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutane khutba a ranar yanka a ranar sallah fa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ayyuhan nasu ya ku dandazo ya ku taron mutane ya ku al'ummar sahabbai ya ayyuhan nasu ya ku mutane ayyu yawmin hadha wannan wacce rana ce qalu yawmun haramun suka ce wannan rana ce wacce take haramtacciya Allah ya haramta duk abin da yake na sabo ko na keta haddi na Allah ko na al'umma a cikin sa qala sai annabi ya sake cewa fa ayyu baladin hadha wannan wannan gari ne qalu suka ce baladun haramun gari ne wanda Allah madaukakin sarki ya haramta shi ma'ana daga dukkanin wani aiki ko sabo ko a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci duk tabargazar da mutum yayi sai ya gudo makka ya gudo ka'aba koda ya gamu da wanda ya wannan tabargaza gashi gashi ba zai iya kula shi ba ko balanta na ya dake shi ko ya taba shi ko kuma ya kashe shi me dalili saboda Allah ya haramta wannan gari ya haramta yaki ya haramta duk wata fitina ya haramta duk wani abu kadai rana daya Allah ya taba yadda a yaki a garin shine yawmu fatuhu makka shi yasa ma ake cewa ranar fatuhu makka
ranar buɗe garin Makka saboda ranan ne aka bambance tsakanin ƙarya da gaskiya musulunci da kafirci sunna da tauhidi abin nan da ainihin wato bid'a shirka da tauhidi adalci da ainihin wato zalunci yasa ake ce mata ranar buɗe garin Makka ranar aka buɗe ta aka dawo da ita ta zama garin musulunci aka wanke ta daga duk wata shirka da wata shirbagiya yace wannan gari ne wannan yace gari ne wanda yake haramtacce suka ga manzon Allah haka qalu qala sai annabi ya saki ce musu fa ayi shaharin hadha wannan wannan wata ne qalu shaharun haramun suka ce wata ne wanda Allah ya haramta yaki ya haramta zubar da jini ya haramta duk wata ta'addanci a cikin sa shine shahru zulhijja qala sai ya ce musu fa inna dima'akum to kusani daga yau jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku haramun alaikum Allah ya haramta zubar da su da keta su a cikin waɗannan wannan gari da wannan rana da wannan lokaci da kuma wannan ainihin wato tsayiwa Allah ya haramta wannan duka a cikin wannan wata da wannan rana da wannan gari ka hurmat yawmikum hadha kamar yadda wannan rana taku take da alfarma ba a ainihin wato zubar da jini a cikin ta fi baladikum hadha kamar yadda aka haramta wannan gari cewa kar a zubar da jini a cikin sa to Allah ya haramta duk wani abu wanda kuke ganin cewa kamar za ku yi wa junanku fi shaharikum hadha kamar yadda Allah ya haramta wannan wata kada a zubar da jini a cikin sa to haka Allah ya haramta ainihin wato cin mutuncin junanku da cin dukiyar junanku da zubar da jinin junanku fa aada ha miraran marawaici yace wallahi annabi muhammadu inji abdullahi dan abbas san da ya maimaita wannan maganar maimaici mai yawa bai ma kididdige sau nawa annabi ya maimaita ba saboda yadda annabi ya nanata ya fada ya sake nanatawa ayyu baladin hadha ayyu shaharin hadha ayyu yawmin hadha hadha baladun haramun fa inna aradakum wa amwalakum wa anfusakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shaharikum hadha fi baladikum hadha annabi ya maimaita ya sake nanatawa daga yau an haramta zubar da jinin musulmi ko kuma cin mutuncin sa ko cin dukiyar sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'asahu annabi sai ya daga hannunsa zuwa sama ya dauka kansa zuwa sama fa qala sai yace allahumma hal ballagtu Allah sakon da ka turo ni in gaya musu na gaya musu allahu akbar annabi ka isar da sako allahumma hal ballagtu Allah sakon da kace na isar Allah yana tambaya manzon Allah na tambayar Allah ma'ana yana ƙara tabbatarwa Allah ya isar da sakon da Allah ya turo shi qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ya hada mu da shi da baban sa a jannatul firdaus yace fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa inna hala wasiyatuhu ila ummatihi wannan ita ce wasiyar manzon Allah zuwa ga duk al'ummar duniya gaba daya ba al'ummar makka ko madina ba ba jaziratul arab kawai ba ba wai tsibirin larabawa ba a'a duk duniya in dai kai mabiyin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to wannan sako ne wasiyya ce in ji annabi muhammadu yace a karanta mana gabaki daya in ji abdullahi dan abbas inna hala wasiyatuhu wannan wasiyya ce ta manzon allah ila ummatihi zuwa ga duk al'ummarsa gabaki daya dan haka sai abdullahi dan abbas yace ko kuma manzon allah yace fal yuballighi shahidul ghaiba dan haka wanda yazo ya isarwa wanda bai zo ba ka tabbatar yadda ka ji wannan sako to ka isarwa duk al'ummar duniya daga nan ila yawmil qiyamati har izuwa ranar tashin alqiyama ya Allah mu ma ka shaida mun isarwa da al'ummar musulmi wannan sako cewa jinin mu haramun ne akan mu dukiyoyin mu haramun ne akan mu mutuncin mu haramun ne akan mu duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya gindaya ya haramta to mun isar ya Allah Allah ka shaida wannan isarwa ta mu fali balighu shahidul ghaib Allah ka isar da wannan sako min isar ya Allah Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sake maimaitawa a karshen maganarsa yace la tarji'u ba'di kuffaran ina hada ku da girman Allah kar ku dawo kafirai a bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'din shashin ku suna falle wuyan shashi inji manzon Allah kuna musulmi yan uwan juna kuna musulmi kalmar shahada daya Allah daya alqibla daya manzon Allah daya annabi yace ina hada ku da girman Allah la tarji'u ba'di kuffaran kar ku dawo kafirai a bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'din wasu shashin ku suna falle wuyan shashi in ku ji tsoron Allah in ji manzon Allah amma ka duba duk da wannan wasiya ta manzon Allah malamai sun karanta sun yi jawabi malaman da sun yi sharhi sun yi karin bayani sun kawo ayoyi sun daure waɗannan maganganu domin ƙara tabbatar da ita dan ƙara ankarar da al'umma amma ka duba kaga yau duniyar musulunci yadda ta cika da zubar da jinani wani mai kididdiga ya kididdiga yace shi a iya lissafin sa adadin jinin da musulmi suke zubarwa da ƴan uwansu musulmi ya ninka sau 10 sama da adadin jinin da waɗanda ba musulmi ba suke zubarwa da musulmi wannan kididdiga ce ta masana ma'ana abinda wannan take nufi kafin wanda ba mu ba ya kashe mana mutum daya wanda yake mu ya kashe mana mutum 10 kafin wanda ba mu ba ya kashe mana mutum 100 wanda ba mu ba ya kashe mana mutum 1000 wannan shine kididdigar da wasu daga cikin masana suka yi to amma tare da haka mun sani daga cikin babban abin da ya jawo wannan matsalar akwai ingizo wuta daga wajen mu daga waɗanda ba mu ba daga waɗanda ba sa kaunar addinin mu ba sa kaunar musuluncin mu ba sa kaunar tafiyar mu ba sa kaunar duk wani tsarin mu suna ingizo wuta ta hanyar wasu masu rauni ko wasu marasa ilimi ko wasu marasa tsoron Allah ko wanda duniya ce a gaban su da dai shauran waɗanda suke da matsaloli irin na rayuwa ana amfani da su domin ingizo wutar fitina a cikin mu kuma suna karkashe mu wannan ko shakka babu amma ya kamata ka gane cewa kafin a ingizo wuta Allah ya ankarar da mu Allah ya ce wadulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun so ku zama kafirai sun so ku zama arna sun so ku kauce wa tafarkin Allah kamar yadda suka kauce fatakununa sawa'an sai ku zama daya da su a gurin Allah mana yadda suke yan wuta kafirai to kuma ku zama kafirai Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu ya nuna mana illar da waɗannan mutanen za su yi mana in yaskafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsanatahum bisu wa waddu law takfuruna idan kuka bar su dama in suka samu dama a kanku za su zamanto muku makiya na gaskiya na hakika makiyan da ba sa daga muku kafa yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum za su shimfida hannayensu a kanku wa alsanatahum da kuma harsunan su bi su'i su ta maganganun banza suna kokarin ingiza wutar fitila a tsakankanin ku wa waddu law takfuruna kai kun san mai fatan ina ma ku zama kafire wadda qa'ifatun min ahli alkitabi law yaradunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah ya ce wasu gungun mutane daga cikin ahlul kitabi sun yi fatan su mai da ku kafirai su hada ku rigima da ƴan uwanku su hada ku cin mutuncin juna da tozarta junanku da cin amanar juna da zubar da jinin juna da cin dukiyar juna sun yi fatan haka suna godan haka suna so sai kun yi wannan Allah madaukakin sarki yace ku yi hankali da su ku yi hankali da al'amarin su hadhihi almas'ala التي نتحدث عنها ظاهرة خطيرة ما لم يسكت وانا مسألة وانا مكي مغانا أكانتا أبني وانا ديك ده حصري أفيلي لم تدخل في مجتمع إلا فرقته بطاة تقشي غاين ده أكي زونا لا فيها با الأمة ده تدون كل يبني إيه تكي زونا لا فيها با فاتي سيطا تروى فاتا تالا لبكانتا وانا الأبيعة نكبيلنسي ده وانا الأبيعة نتعصبنسي ده وانا الأبيعة نواري اللون مفاتا دياري أمانتا ده الديني malamai suka ce duk lokacin da ta tarsa su a cikin wata al'umma sai ta watsa ta wala fi salihi illa afsadatu ba wani kyakkyawan abu da zai zama a gyara a kintse face sai idan kabilar ɗabi'ar kabilanci ta higo cikin ta sai ta wargaza shi ta watsa shi wala fi kathirin illa qallalatu ba za ta higo cikin abu kankani abin nan mai yawa ba face sai ta kankantar da wannan abin ta mai da hidan kadan idan population din ku ya kai miliyan 150 a arewacin Najeriya ko 100 da wani abu ko wani a makamancin haka a hankali za su sa ai ta kashe ku sai population din ku ya ragu zai zama adadin waɗanda ake kashewa sun haura adadin waɗanda suke tasowa saboda masifar kabilanci da yaki na ba gaira babu dalili kabilar ɗabi'ar kabilanci da yakin da ba gaira ba dalili wala fi qawiyyin illa adha'afathu bata taba shiga cikin inda rauni yake ba abin nan inda ƙarfi yake ba face sai ta mai da hirau nan ne ka duba haga al'ummar mu da kauye wadanda dama can da raunin su rauni na rashin wayewa rauni na rashin ilimi rauni na rashin abincin ma da za su ci daga kiwo sai noma iya ilimin su kenan duk abin da ya saba wannan ba su san shi ba sai an je an koya musu yau an wayi gari sun je su sun wargaza kauyuka da yawa an wargaza birane da yawa an kori shanu an kashe sau nawa zaka ga an nuna maka a media shanu sun fi 500 duk gaba daya an harbe su da bindiga idan dan adam ya ma laifin da zaka harbe he mai saniya ta maka sau nawa zaka ga kauye an je an ta bukkace dama yayi ne ba wai gini bane da zaka yi gadara da cewa wannan mutanen sun waye sun kai wani mataki su suke cutar mu su suke zaluntar mu babu wannan amma haka zaka je ka samu waɗannan bukkoki an banka musu wuta ga baki daya a wasu lokuta ma da mutane a ciki kai wallahi a wasu lokuta ma da yara kanana da mata da tsofi a ciki za a banka musu wuta kawai su kone ga baki daya akwai matar da na taba naku labari anan da wani abu ya faru da ita a jihar Katsina waɗannan yan ta'adda sakamakon rura wutar gaba da aka yi tsakanin su da yan uwan su suka higa kauye suna kashewa duk inda suka hangi mutum kawai har bai hiske wannan mata da ƴaƴanta guda uku da suka shigo gidanta ta nemi uya amma yara suna ta kuka yaro bai san bari ba shi bai san me yake zuwa ba ta yi iyakacin kokari yaran nan su yi shiru a bi gagara sai ta ce to bari ta yi dabara akwai rumbun cikin gidan rumbu wanda ake sa hatsi in ka yi zaman karkara matan nan ta zo ta dinga ɗauko yaran nan tana sanɗowa tana ɗaga rumbu tana jefa su ta ɗauko na farko ta jefa ta ɗauko na biyu ta jefa ta ɗauko na uku ta jefa wallahi ta ɗauko na ukun ta zo bakin rumbun sai wani ɗan ta'adda ya hango ta yana zuwa sai ce jefa shi karki damu jefa shi ta ɗauka ya tausaya mata ne zai bar su wallahi ta jefa yaron nan tana jefa yaron nan kawai ya je ya ɗauko fetur da suke yawo da shi suna kona gurare ya watsa a kan rumbun ya cinna wa rumbun wuta da yaran gaba ɗaya ya kone gaba ki ɗaya wannan a jihar Katsina wannan abin ya faru a jihar Katsina wannan abin ya faru ta kone suka kone yaran a cikin rumbun wannan fa duk ɗabi'ar kabilanci da rura wutar fitina tsakanin ƴan uwanmu ba arna ne suka yi mana wannan ba wannan musulmi ne ƴan uwanmu masu kalmar shahada akwai matar da Mansur Isa Yalwa ya bada labarinta ita ma kwatankwacin wannan abin ya faru ita kuma bugo waya ta tana mar tambaya kidnappers ne suka shigo duk sun kashe kowa saura ita kadai da ita da wasu bayin Allah sun kai kusan mutum goma manya sai jinjirinta kwaya daya tsabar hayaniya jinjirin ya fara kuka ya kiye shi suna bula a wani guri tabbas ba a gansu ba amma karar yaron na iya bayyana su matan nan sai ta wa kanta fatawa ga ta bari yaron nan ya tona musu asiri duk a rabe su da shi yaron ya mutu su su tsira su kusan goma sha wanne yafi sai ta wa kanta fatawar gara ita ta rasa dan wallahi haka ta kama ta sa hannunta ta matsa bakin yaron da hancinsa ta danne shi yana wallahi san da yaron nan ransa bai fita waɗannan ƴan ta'adda bayan sun fita matan nan ta buga wa Professor Mansur Isa Yalwa take tambayar sa fatawa tana kuka tana cewa Allah gafarta malam na shiga uku yace me shigar da ke uku tace wata fatawa ne wa kaina saboda bala'in da muka shiga na rasa inda zan sa kaina na ga bai kamata in bari a kashe mu gaba ɗaya ba gara ni in rasa nawa saura su tsira tace na matsa yaron nan ya mutu jama'a abinda zai sa uwa ta danne bakin ɗanta da hancinsa tun yana numfashi har ya daina tun yana wutsul-wutsul har ya daina wannan karamar magana ce kuma fitinan nan tana nan tana ƙara ci kamar wutar jeji amma yanzu su 2027 ɗin su ne su dame su matsiyata marasa albarka wannan fitinar su yi ƙoƙarin shawo kanta ba ita ne ta dame su ba balma waɗanda suke ta ƙoƙarin mitin-mitin da tattaunawa da ƙoƙarin kawo yadda za a yi a rage ƙarfin wannan fitinar kar ta iso inda ba ta isa ba wasu yanzu haushinsu ake ji wannan ita ce fitinar ƙabilanci da haka malamai suka ce lam tadkhul fi qawiyyin illa adha'afatuhu ba ta taɓa shiga inda ƙarfi yake ba face sai ta raunana wannan ƙarfin wama najaha shaytan fi shay'in mithla ma najaha fi nashriha tunda shaydan yake bai taɓa yin nasara wajen wargaza al'umma ba sama da nasarar da yayi akan yada kabilanci da yada fasadi da yada bambancin launin fata da yada al'amura waɗanda suke rarraba kan al'umma faqad shabba alaiha a asagir a sami yaro karami jama'a ya tashi akan dabi'ar kabilanci jama'a mun je mu wani gungun wasu yan ta'adda akwai wani gari a jahar Kaduna gefen jahar Kaduna ana ce masa Maidaru mun je har tsakiyar yan ta'adda muna musu nasiha akwai yaron da na gani na ba ku labari anan na rantsi da Allah bindigar da yake dauka ta fa karfin shi in yayi tafiya nan da baki masallacin nan sai ya tsaya ya huta a haka ya taso iya abin da ya sani kenan mashin dinsa bajaj sai ya kafe ta akan double scandal sannan yake iya ta da ita ba zai iya hawanta ya saba kafa a gadan bayan ta ya buga ba a'a sai ya saka ta a double scandal sai ya dawo ta gefe ya buga ta saboda ta fa karfin shi wannan fa shine fitinar da muke ciki wannan ita ne bala'in da muke ciki kuma mun ce wa gwamnati alhamdulillah a wani bangare na gwamnati suna kokari su ga cewa an yaki wannan abun amma akwai wallahi wanda ba su yarda ba ta hanyar sulhu ya kamata a dakile wannan fitinar domin alama ta nuna kamar yaran nan sun fi karfin yakin da gwamnati take da su ko dan gwamnatin ba da gaske take ba ko kuma a'a ya tabbata da gasken ta sun fi karfinta ba yadda ta iya da su sai muka ce to a fara sulhu akwai garuruwa da yawa da suka yadda aka yi sulhu nan yanzu garin ya zauna lafiya an daina zubar da jinin bayin Allah amma akwai waɗanda har yanzu sun ki kwanan nan jama'a aka ɗebi wasu yan banga da wasu yan sa kai aka shiga dajin zamfara da su akan wai za a yaki Bello Turji kusan su 300 da wani abu wato yaron nan san da ya kashe kusan mutum 70 a cikin su kuma ba su iya kama shi ba da guru da laya da wane ne wasu shiga za su kamo shi da hannu suka ta za su kamo shi wallahi san da ya kashe sama da mutum 70 kuma ya kwace duk bindigogin su gabaki daya al'amarin yana bukatar addu'a da hada kai da kuma bin hanyoyi duk duniya idan yaki yayi yawa teburin sulhu ake hawa a sasanta babu inda ba a yin haka America ta yi haka Faransa ta yi haka duk wata kasa da ta tumbatsa ba ma irin mu Najeriya ba yau idan aka ce kwatankwatin yakin Iran da Isra'ila ya samu Najeriya da wata kasa dan Allah me zamu harba dan Allah me zamu harba sai dai addu'a la hawla wala quwwata illa billah amma wallahi in ba haka ba babu wani makami da muke gadara da shi a kasan nan da zamu iya yaki da shi to duk kasar da ta ci gaba ma wanda take da kayan yaki in abu ya rikice hakuri take ta zo ta zauna teburin shawarwari da yan ta'adda da sauran mutanen da suka yi dan tawaye domin a dakatar da zubar da jinin jama'a wannan ita ce fahimtar mu akwai plan A akwai plan B idan plan A yaki sai a dawo plan B wannan ita ce ka'idar zamantakewa amma a ce a ki a ce ba za a yake su ba abin a ce ba za a yi sulhu da su ba kuma an kasa yakar su kuma suna kashe mutane wannan dabara ce dan haka za ka ga yaro karami ya tashi akan ta babba ya tsufa a cikinta wannan ita ce ainihin wato kabilanci wanda yake da muni a cikin al'umma wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato abin nan malamai suka ce akwai wasu alwaqafat wanda ya kamata mu gane dangane da wannan matsala na kawo waqafat akalla kusan guda 13 alkhutwatul ula ko alwaqafatul ula waqafat ko matsaya ta farko ko nukta ta farko khuturatu wa awaqibul asabiyyatul qabiliyya qabaliyya wato hatsari da kuma karshen kabilanci da kuma ainihin wato bangaranci domin ita kabilanci da bangaranci da hamiyya ta jahiliyya kad makkata hal islam musulunci ya kyamace ta wa addaha ya kuma kirgata daga cikin manyan cututtuka da al'amuran jahiliyya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fada li abi zarr al-gifari ga abu zarr al-gifari allah ya hada mu da abu zarr jannatul firdausi annahu ayyara bilalan bi ummihi wa tarana abu zarr al-gifari ku duba darajar abu zarr al-gifari jama'a abu zarr al-gifari dinnan ya taba shi ya sanadiyar kabilar su gaba ɗaya kabilan gifar gaba ɗaya suka zo suka musulunta a gurin manzon Allah har annabi ya musu addu'a yace gifar ghafarallahu lakum kabilan gifar Allah ya muku gafara gaba ɗaya shine mutumin da yazo ya bayyana musulunci a dalilin sa musulunci ya bayyana duk garin hatta annabi da sahabbai sun gagara fitowa su yi safariyar addini Abu Zar al-Ghifar yaje cikin Ka'aba tsakiyar arna ya kurma irin sallah suka ma duka san da yaso ma aka zo aka dauke shi sau uku ana haka dalilin fara fitowar addini amma wata rana wannan sahabin da yake da wannan darajar wata rana ya aibanta Bilal da mahaifiyar shi yace kai da Allah ta fitan dan bakar mata kawai dan bakar mata kawai annabi ya zuciya ransa ya baci yace a ayyartahu bi ummihi yanzu kana aibanta shi da mahaifiyarsa saboda kai farar mata ne balarabe innaka mar'un fika jahiliya lalle na lura kai mutun ne wanda har yanzu akwai burkushin jahiliya a cikin zuciyarka sahabin manzon Allah Abu Zar da darajarsa amma annabi ya martsawa saboda ya dauko wata dabi'a ta kabilanci yana so ya kawo ta cikin addinin Allah wannan fa ita ce dabi'ar kabilanci matsayinta a gurin manzon Allah a ayyarta hubbi ummihi yanzu da uwar shi zaka aibanta shi innaka ru'un fika jahiliya manzon Allah ya ce na lura da kana da matsala dangane da jahiliya ka dauko wata dabi'a ta jahiliya to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane abu na biyu wasafaha bi annaha mumtina annabi ya siffanta dabi'ar kabilanci cewa dabi'a ce mai doyi tamfiran linnasi min suluki dariqiha saboda annabi ya kori mutane daga bin tafarkinta wattiba'i sabiliha da kuma bin tafarkinta yazo a cikin sahihul bukhari da muslim daga jabir dan abdullahi Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi jabir dan abdullahi yace kunna fi ghazatin muna tare da annabi a cikin wata yaki fakasa a rajulun minal muhajirin rajulun minal ansari sai wani mutum ya maru duwawun ɗaya daga cikin wani mutane wani mutum daga cikin mutanen Makka ya maru duwawun wani mutum daga cikin mutanen Madina wanda wannan dabi'a ce da take nuna kaskanta mutum da kuma nuna shi ba dan mutane ne masu daraja ba shine malamai suka ce wal kasau abinda ake nufi da al kasau darbu duburi bil yadi aw bil rijli kaddake mutum da ainihin wato hannunsa ka dafki duwawunsa ko ka dake shi da kafarsa ka harbe shi da kafarsa alama ce da take nuna ka kaskanta shi faqala al ansar ansari to wannan ba ansari da aka yi mar haka sai yace ya lal ansar ansara kowa ya fito wannan mutumin ya nuna min ni ba dan kowa bane ku fito mu yi magani shi wa qala al muhajiri ya lal muhajiri muhajiri wannan ma ya kira yan uwan shi za a ainihin wato da ku saboda ya zo musu da wata dabi'ar take nuna wariya فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال النبي da yaji wannan hayaniya tana hidin tahi sai yace ma balu da'awal jahiliya oh me kuma da da'awar jahiliya bayan Allah ya azurta mu da addini ya fito da mu daga cikin kangi yanzu kuna so ku dauko mana wata dabi'a ta jahiliya ku shigo mana da ita qalu ya rasulullahi kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar suka ce annabi ai wani ne yayi wa wani alkasau shine dukka ji ana wannan hayaniya za a balle da fada faqala sai annabi yace da oha fa innaha muntina ku watsar da dabi'ar kabilanci ku yi fatali da ita ku wurgar da ita dabi'a ce mai wari dabi'a ce mai doyi inji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kai bafulatari ya kai bahaushe ya zakai da waɗannan hadisan na annabi muhammadu ya zakai da waɗancan ayoyi na suratu ali imran da muka karanta sati da ya gabata wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ya zaka da irin waɗannan ayoyi ya zaka da irin waɗannan jawaban da malamai suka yi a bid'awal jahiliya wa ana baina azhurikum ni ina tsakanin ku za ku dawo min da da'awar jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu tsawa abu na uku wanda akan sa zamu tsaya saboda lokaci li asabiya lil asabiyati al qabiliya qabiliya ko qabiliya والهميه الجاهليه قد توقي العبد في الكبن ita dabi'a ta jahilci da dabi'a ta abunan jahiliya ta kabilanci tana sa mutun girman kai almazmum wanda yake abun zargi kuma wannan yana kore at-tawazu da kankan da kai da ake bukata dan adam ya suffantu da shi duk lokacin da mutun ya fara cewa mu kabilar mu mu yankin mu mu yaran mu mu harshen mu mu tafarkin mu mu tsarin mu matakar ba addini yake alfahari da shi ba to daga karshe sai ya zama mai girman kai da fifita kansa akan saura wannan yana daga cikin illar kabilanci shi yasa lokacin da sahabbai suka tashi suna alfahari da iyayensu wanda da yawa daga ciki iyayen sun mutu kafirai amma duk da haka saboda suna da wani bangare na al'amarin kabilanci Salman al-Farisi da ya tashi sai ya ce a ni bazan yi alfahari da babana ba tare da cewa shi ya haife ni yace meye dalili yace ni alfahari na da musulunci zan yi yace da mu musuluncin nan ya kwato mu daga kangi ya kyanta mu daga bauta babana da kakanni na ba su da aiki sai bautar wuta har kuma suka koma ga Allah a haka suka mutu yace ban ga dalilin da zai sa in zo ina alfahari da mutare da tuntuna Allah ya mai da su gumaguman wutar jahannama ba kowa ya riga ya sani a kaidar musulunci idan mutum kun raba addini da shi mu'amala ce kadai aka ce ku yi da shi amma duk wani abin da zai saka fifita shi wai dan yaran ku ne shi wannan musulunci bai da shi ba la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum har zuwa karshen aya wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata kowanne musulmi ya dawo cikin taitayin sa ya fahimci wannan dan haka dabi'ar kabilanci tana daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahihu muslim yake cewa inna allaha ta'ala auha ilayya Allah ya mun wahayi an tawadau cewa ku zama masu kankan da kai hatta la yabghi ahadun ala ahadin kada waninku ya nemi zaluntar dan uwansa ku kankan da kanku wala yafkhar ahadun ala ahadin kada wani ya ce zai alfahari akan wani da wani abu faman kana mutawadi'an fa innahu la yabghi ala ahadin duk mutumin da ya zamanto ainihin wato mai tawadu ne ba zai zo yana neman tozarta dan uwansa ko kuma yana neman cin mutuncin dan uwansa ba kuma ba zai alfahari akan dan uwansa ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Allah ce masa yasari'u ila maghfiratin min rabbikum abinda ake so ku yi tsere tsere akan sa shine ku yi tsere tsere akan neman rahmar Allah da gafarar sa Allah ya ce wa jannatin ardu has samawati wal ardu aljanna da nemi ku tanadi fadinta kamar fadin sama ne da kasa yake abu na hudu kabilanci yana ainihin wato jefa mutun cikin zaluntar dan uwansa wanda wannan shine abin da ya jefa wasu al'ummar Fulani kuma ya jefa wasu al'ummar Hausawa daga tutar ƴan uwansu saboda sun dauki bangaranci na kabilanci wa man il huquq da kuma ainihin wato hana haƙoƙi sai a ce ai wannan ba dan yankin kaza bane yanzu ku duba ku gani jama'a sai kaga mutum a wata ma'aikata duk wanda yaran su ne dan yankin su ne in yazo neman aiki sai kaga yana ta bashi muhimmanci jama'a haka ne ko ba haka ba yana ta bashi muhimmanci ya sama mar aiki saboda yaran su ne musulmi ne ba amma wannan idan yazo ba yaran su bane musulmi ne dan uwansa na rantsa da Allah wani ma sai yayi kutun-kutun da za a kori wani ba wai magana ya tsaya ko kuma ya kore shi saboda ba yaran su ba to hatta wannan dabi'ar haramun ce inji annabi Muhammadu ka dinga ji a ranku a ranka ministry nan gaba daya Fulani nawa ne wannan ma'aikata gaba daya Yarbawa nawa ne wannan ma'aikata gaba daya Hausawa nawa ne wannan ma'aikata gaba daya Terawa nawa ne ka dinga lissafin yaran ka mutun nawa ne kana ba wai musulmi musulmi guda nawa bane ba ba musulmi guda nawa bane a yaran ka mutun nawa ne billahi allazi la ilaha illa huwa wannan kabilanci ne kuma sai ka cire shi a cikin zuciyarka mutun yazo ya cancanta da duk abin da ya kamata a taimake shi amma idan kaga ba dan kabilar ku bane ko ba dan yankin da ka fito bane ka ki taimakon sa wannan kabilanci ne Allah ka raba mu da dabi'ar kabilanci haka sannan wa baksin nasi ashya'ahum da kuma wulakanta wa mutane al'amuran su wa raddul huquqi wal intisari lil batil da kuma maida haƙoƙi da kuma ainihin wato taimakon ƙarya duk kabilanci yana haifar da wannan a cikin mutane alam yamna iblis min sujudi li adam بسبب نظرته لأصله النار بعد wannan ne yasa iblis yake sujjada ga annabi adam ba me ya dalilin annabi abin iblis kawai cewa shi an halice shi da wuta annabi adam an halice shi da me da turbaya amma dukkan su halittar Allah ne kuma dukkan su a lokacin Allah suke biyayya amma me yasa yake yadda cewa ya ana khairun minhu ni na fi shi alheri khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin ka halice ni da wuta ni ka halice ni da turba abin nan ka halice ni da wuta shi ka halice shi da turba dan me zan mar sujjada daga wannan aka fara samu dabi'ar wariyar launin fata da wariyar yare iblis ya koya kuma yake ƙara rura wutar a cikin mutane Allah ya sauke Allah madaukakin sarki ya sake fada mana bayan wacce ayar da take cikin suratul araf qala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin yace a asjudu liman khalaqata dina a cikin suratul isra ayar ta 60 yanzu nayi sujjada ga wanda ka halitta da yumbu jama'a wannan waqafa ce ta biyar kuma akan ta zamu tsaya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu abu na karshe da zamu kira akan sa abu biyu ne a takeici satin da ya wuce jama'a mun yi kira ga mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya gwamnan Gombe akan cewa muna roƙon sa don girman Allah don girman Allah a duba halin da al'umma take ciki a sassauta wannan doka ta mashi mun yi magiya kuma alhamdulillahi gwamna ya ga sakona har ma ya kira ni mun yi waya da shi kuma bisa ga dukkan alamar yadda muka yi magana na fahimci lalle zai sassauto kuma zai sassauta wannan doka muna fatan haka ya kira ni musamman wallahi ya kira da kuma akan wannan maganar ya kira ni wanda kafin nan ni na yi ta neman sa Allah bai sa na same shi ba to sai daga baya shi sai ya ga bidiyo na roƙon da muka yi sai ya kira ni ya faɗi uzurrukan sa da yawa da dalilan da yasa ya sa wannan doka kuma a wasu uzurruka ko anan na faɗa nace al'umma mu ji tsoron Allah cewa dole su ma mu musu adalci a matsayin sa na gwamna mu masa adalci sannan a matsayin su na jami'an tsaro su ma ne musu adalci kuma saurari uzurin da suka yasa suka sa wannan doka amma a lokaci guda kuma su ma muka ce su duba girman Allah ba mu ce a cire dokar nan gaba ɗayanta ba tunda suna ganin ɗaukar wannan matakin zai taimaka musu wajen dakile wannan ta'addanci din to amma muna kira don Allah ya sassauta kuma a wayar da muka yi da hima na roƙe shi cewa don Allah a sassauta wannan dokar muna roƙo ne to muna ƙara maimaita wannan roƙo mai girma gwamna al'ummar gari sun yi magana manyan gari sun yi magana dattawan gari sun yi magana yan siyasar ku sun yi magana wanda suke da ainihin wato capacity a gari duk sun yi magana masana sun shiga gidajen radio sun yi hira sun tattauna awakin da illar da wannan dokar ta haifar na karye tattalin arzikin jama'a don Allah mai girma gwamna muna roƙonka a sassauta wannan doka muna roƙon wannan wannan abin yayi yawa mai girma gwamna ba ma so mu fita maka a giya ba ma so mu fita a giya muna hada ka da girman Allah don Allah a sassauta wannan doka Allah ya baka iko Allah kuma ya sa ka ji Allah ya sa ka yi aiki da ita kusakuranka Allah ya yafe maka daidai dinka Allah ya karba abinda kake ciki na alheri Allah ya dafa ma abinda kake ciki na matsala Allah ya maka maganin sa wannan ita ce addu'ar mu gare ka da al'ummar jihar Gombe gabaki daya don Allah a yi hakuri a sassauto da wannan dokar Allah ya sa ya aiki da wannan roko namu sai abu na karshe yan uwa a saka kasar nan a addu'a kamar yadda na faɗa kasar nan tana cikin tangal-tangal kuma wallahi kowa ya hankali yanzu kun ga dai yanzu fitinar da kasar nan take ciki har yanzu kasar nan fa ba warwarewa aka yi ba da kuwa ake yi da kulaki ake da kuwa wallahi amma su yanzu ba wannan ce a gaban su ban rububi da rigingimin yaya siyasar su ta 2027 za ta zama shine damuwar su mu saka kasar nan addu'a fitintunun da ke tunkara mu Allah ya kawo mana saukin su wannan al'amura na harkar shugabanci wannan shine ummul aba'isin duk fadawar mu cikin masifa Allah ya kawo mana karshen shugabancin zalunci a kasar nan Allah ya kawo mana shugabannin arziki tun daga sama har kasa wanda za su jagorance mu su ma kuma da suke kai mana addu'a Allah ya ganar da su Allah ya dora su kan daidai Allah ya shawo kansu daga abin da ba daidai ba ya dora su akan abin da yake daidai wannan shine addu'ar da muke yi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana abubuwan da muke nema a gurin ka ya Allah na alkhairi Allah ka ba mu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ya mallaku malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir ya allah ka sa mu gama da duniya lafiya allah ka haramta wuta cin naman jikin mu allah ka saita mana kasar mu allah ka shiryar mana da ƴaƴan mu allah ka shiryar mana da matan mu allah ka dora mu akan daidai allah ka jikan iyayen mu allah ka sa aldina da zan makomar mu ya allah muna da ƴaƴa allah ka shiryar da ƴaƴan nan akan tafarkin addinin allah ya allah muna da ƴaƴa allah ka shiryar da mu akan ka shiryar da su akan tafarkin addinin allah allah muna da mata allah ka sa albarka a cikin gidajen mu da iyalan mu da matan mu allah muna da harkokin nema na kasuwanci ko aikin gwamnati ko kungiloli ko aikin hannu allah dukka sa albarka a ciki ya allah ya allah duk wanda yazo da wata fitina a zuciyarsa kafin ya bar nan allah ka cire masa ya allah ya allah duk wanda yazo da wata bukata allah ka biya masa duk wanda yazo da wata damuwa allah ka yaye masa duk wanda yake bukatar wata addu'a allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya allah allah ka sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka qumu ila salatikum wa sawwu subuhakum yarhamuni wa yarhamukum